This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2015. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Nijar ta ba da tallafin kuɗi ga kafafen yaɗa labarai kamar yadda ta saba a duk shekara. Muna kuma dauke da ci gaban hirar da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa yayi da Malam Sha'ibu Idris, kwararre a fannin tattalin arziki, da kuma Garba Shehu, kakakin fadar shugaban ƙasar Najeriya, game da maganar tattalin arzikin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari yayi. Akan wannan batun ne muke son jin ra'ayoyinku yau. Shin kuna gani kalaman na shugaba Muhammadu Buhari za su karfafa masu saka hannun jari a Najeriya, ko kuwa zai sa su karaya? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555. Baba Yakubu Makeri kuma na nan tafe da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Birtaniya na ci gaba da nuna damuwarta akan jirgin ƙasar Rasha da ake zargin an harbo shi ne ya kuma fada yankin Sinai. Shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah El-Sisi da Prime Minister Birtaniya David Cameron sun yarda da tsaurara matakan tsaro a wajen yawon shakatawar nan mai filin jirgi na Sharm el-Sheikh, wajen da jirgin yakin Rasha ya fada a yankin na Sinai a ranar Asabar ya kuma halaka mutane 224. Birtaniya ta jibge jami'ai masana harkokin jiragen sama na ƙasa, inda ta kai su filin jirgin saman na Sharm el-Sheikh don yin bincike a kan lamarin. Wata na'urar tararan ɗan adam ɗin sojojin Amurka ta ƙirƙiro hasken faduwar jirgin da ya fada yankin na Sinai. Daraktan tsaron hukumar leƙen asiri na Amurka James Clapper ya ce har yanzu ba wata takamaiman shaida cewa jirgin ya fadi ne ko kuma an harbo shi daga kungiyar ISIS kamar yadda ake zargi. Sannan ya ce duk da ba zai yanke hukunci na kai tsaye ba, amma baya zaton wannan kwarewa da ake magana suna da ita. Haka kuma kamfanonin jiragen haya kamar su Air France, Lufthansa, Emirates da Qatar Airways sun dakatar da safara zuwa yankin na Sinai saboda matakan tsaro.
Wasu zira'a guda shida daga Siriya da Iraki sun shiga sabon shirin kungiyar tarayyar Turai na taimakawa 'yan gudun hijira samun mahallai ba tare da fadawa hatsarin hijirar da suke yi ba, tare kuma da zafafa matakan tsaro akan iyaka. An saka iyalan a cikin jirgi a yau Laraba daga Athens, babban birnin ƙasar Girka, zuwa wani ɗan ƙaramin gari mai arziki da ake kira Luxembourg. Fiye da 'yan gudun hijira 580 ne suka fantsama cikin ƙasar Girka da nufin kutsawa ƙasashen Turai masu arziki. A watan Satumba bana ne ƙungiyar tarayyar Turan ta amince da jigilar kai 'yan gudun hijirar nan akan iyakar tarayyar Turai zuwa ƙasashen da ke da yalwar basu matsugunai. Iyalan na ranar Laraba su ne iyalan farko da aka fara wannan tsarin da su. Haka kuma a ranar Larabar ta yau ne jami'an ƙasar Hungary suka amince da karɓar bincike daga ƙasar Austria game da mutuwar wasu 'yan gudun hijira guda 71 da suka mutu a wata babban mota mai na'urar sanyi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Prime Minister ƙasar Romania Victor Ponta ya ce gwamnatinsa za ta yi murabus biyu bayan zanga-zanga da ta buƙaci su yi haka sakamakon gobarar da aka yi a wata mashakatar dare, wato wani club wanda ya kashe mutane guda 32 a makon jiya. Mr. Ponta ya bayyana a sanarwar da ya fitar cewa yana fatan hakan zai sauƙaƙa tare da gamsar da masu zanga-zangar da suka yi tattaki zuwa tsakiyar birnin na Bucharest. Masu boran sun nuna cewa akwai jami'an gwamnati da dama da aka ba wa cin hanci don neman izinin yin taron shagalin a inda yake da cunkoso sannan kuma yake da ƙarancin kulawa. 'yan wasan dandali guda 32 suka halaka a ranar Juma'ar, sannan kuma kusan mutane 200 suka yi mummunar jikkata bayan gama harba wutar murna mai tartsatsi a lokacin wasan, wanda daga baya wutar ta tashi daga rufin ɗakin, sannan kuma mutane sama da 400 suka yi ta turmutsetseniyar fita, inda aka tattake wasu garin gudu don tsira da rayuwarsu.
Daga ƙarshe, jami'an diflomasiyya Amurka sun ce mafi yawancin hare-haren Rasha sun fada ne akan masu tsaka-tsakiyar ra'ayin tawaye ba kan 'yan ISIS ɗin da aka hara ba. Mataimakan sakataren harkokin cikin gidan Amurka Ann Patterson da Victoria Nuland su ne suka bayyana haka a yau Laraba a gaban kwamitin harkokin wajen na majalisar ƙasar. A yau Laraba, ministan harkokin wajen ƙasar Rasha Sergei Lavrov ya nuna buƙatar a tantance ɓangarorin da za su shiga tattaunawa ta wato ta maslahar da kuma ɓangaren da za a riƙa kallo a matsayin na 'yan tawaye. Lavrov ya furta waɗannan kalamai ne yayin wani taron manema labarai bayan wani taro da aka yi a Moscow da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya Stephen de Mistura domin ganawa da yadda za a kawo ƙarshen rikicin Siriya a siyasance. Rikicin na Siriya dai ya hallaka sama da mutane 240,000 tun bayan da ya ɓarke a shekarar 2011. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda hukumar ƙoli ta sadarwar ƙasar ta karkasa kuɗaɗen tallafawa kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu na shekarar da ta gabata. Sefa miliyan 200 ne aka karkasawa kafofin yaɗa labaran a yau. Yusuf Abdullahi daga birnin Yamai yana da ƙarin bayani.
A duk shekara dai gwamnatin Niger na keɓe wasu makudan kuɗaɗe domin tallafawa kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu, waɗanda suka haɗa da gidajen talabijin da rediyoyi da jaridu da kuma majalu. Kuɗaɗen dai da aka karkasa a yau da safen nan su ne na shekarar 2014, waɗanda suka kai miliyan 200 na Sefa. Hukumar ƙoli ta sadarwa ta jamhuriyar Niger da ake kira CSA ita ce ta karkasa waɗannan kuɗaɗen ta hanyar tantance kafofin yaɗa labaran da suka fi taka rawa a zo a gani wajen aiki da ka'idodin aikin jarida, inda ɓangaren gidajen talabijin masu zaman kansu gidan talabijin da ake kira Tenere ya zo zakara, a yayin da gidan talabijin da ake kira Tambara ya zo na ƙarshe, sai kuma ɓangaren gidajen rediyoyi masu zaman kansu rediyon da ake kira Niya FM na birnin Ƙwanni ya kasance zakara, yayin da rediyo mai zaman kansa da ake kira Suda FM na Doso ya kasance na ƙarshe. A ɓangaren jaridu masu zaman kansu kuma jaridar da ake kira Enquêteur da Evenement da La Griffe da Le Capital da kuma Air Info su ne suka kasance a sahun gaba, a yayin da jaridar da ake kira Opinion ta kasance kuta. Ali Hussaini shi ne mataimakin shugaban hukumar ƙoli ta sadarwa CSA.
Mutum 42 suka samu. Cikin 42 wannan akwai talabijin 10, akwai gidan rediyo 11, kuma akwai newspaper 21. To ga wanda suka samu wannan kuɗi, wanda ba su samu ba su ƙalilan ne, su huɗu ne, newspaper 3 da radio guda su ne ba su samu ba. Da muka yi notation sun samu ƙasa da 6.5. To mu kuma bana har daga 8 zuwa bisa muka ɗauke su, shi yasa bana alhamdulillahi 41 masu zaman kansu da newspaper da radio da television sun samu sun shiga cikin wannan babban asusu.
To sai dai a yayin karkasa waɗannan kuɗaɗen, hukumar ƙoli ta sadarwa CSA ta gano ɗimbin matsaloli da kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu ke fuskanta, kamar yadda Ali Hussaini mataimakin shugaban wannan hukumar ya yi muna ƙarin bayani.
Mu muna son su zama kamfani yanda suna biyan jangali, suna biya ma ma'aikatansu albashi, suna biya ma ma'aikatansu cotisation a Caisse Nationale de Sécurité Sociale, kuma muna so su riƙa ɗaukan 'yan jarida wanda suna da katin aiki, don in kana da katin aiki kana da kariya, in kana da kariya tana yiwuwa ka samu albashi babba, in kana da albashi babba aikin ka yayi kyau.
A dai ɓangare kuma hukumar ta ƙoli ta sadarwa CSA ta ɗauki wani mataki na ladabtar da wasu jaridu masu zaman kansu, waɗanda suka haɗa da jarida da ake kira Kazin da kuma jarida da ake kira Nouveau Républicain, waɗanda hukumar ta zarga da kaucewa ƙa'idodin aikin jarida. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, Jamhuriyar Nijar.
A gaishe da Yusuf Abdullahi. A shirin mana dazu idan masu sauraro basu manta ba wakilan sashen Hausa Umar Faruk Musa ya tattauna da wani kwararre a fannin tattalin arziki game da tsokacin da wasu suka yi akan halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki wato Malam Shu'aibu Idris ga ci gaban wannan hirar.
To amma baka ganin cewa ko da shugaba Muhammadu Buhari bai faɗi haka ba ko bai hurta wannan matsaloli na tattalin arzikin ƙasa ba, dama 'yan ƙasa sun sani, kuma 'yan ƙasar waje dake Najeriya sun san matsalar da tattalin arzikin Najeriya suke ciki, kuma 'yan saka jarin da ƙwararru masana dake ƙasashen ƙetare nan sun san matsalolin tattalin arzikin da Najeriya ke ciki. To wane sauyi ko canji wannan matsayin zai yi don Muhammadu Buhari shugaban Najeriya yayi magana akai?
Wato Malam Faruku, magana ita ce a koda yake kusan duk duniya duk wani mai hankali ya san cewa tattalin arzikin kasashe masu fitar da man fetur su hakoci sayar ya shiga wani halin kakanikayi saboda karyewan darajar farashin man fetur. Amma duk da haka nan ba hujja bane shugaban kasa ko wani jigo a cikin gwamnatin ya fito ya dauki wuka ya daba ma cikinsa da cewa ƙasa ta karye ko kuma ba ta da arziki da za ta iya misali biyan haraji. Ai Bahaushe yana da wata karin magana, yakan ce kura ta ce ko da ta karye a kafata ta gaba za ta iya yin langara dan akuya.
Malam Shu'aibu Idris kenan, wani ƙwararre kan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi a Abuja.
Har ila yau akan wannan batun, Umar Faruk Musa ya tuntubi mai magana da yawun fadar gwamnatin shugaban ƙasar Najeriya, Garba Shehu, don jin ta bakinsa.
Akwai wasu masana sha'anin tattalin arziki da ke ganin cewa ko da ba a yi ƙarya ba, ya kamata a ɗan sakaya kada a buga ƙararrawar ƙwarai da gaske har ya razana wanda za su saka jari, kamar ƙasa da ƙasa ma waɗansu ƙasashe da ke fuskantar irin wannan ƙalubale a baya ba su hito suka irin wannan falsafa ba ake gani.
Ina tabbatar maka cewa su waɗanda suke son su zuba jari daga ƙasar waje babu wanda zai kusa kuɗin sai kawo cikin ƙasar ku ba tare da ya samu ƙwararre consultant wanda zai bincika masa ya ga cin cewa abin nan da zai dauka ya kawo zai kawo masa alheri ko kuma zai ja masa asara ne. Kai idan ka ce wai a'a yaudara zaka yi dan azo azuma maka jari, kai kace yaudarar kanka.
Malam Garba Shehu kenan, kakakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja dangane da cece kucin da ya biyo bayan kalaman da Muhammadu Buhari ya yi na cewa Najeriya tana fama da talauci, yayin da jam'iyyar PDP kuma mai adawa da gwamnatin take cewa yana kokari ya kori masu kokarin saka jari a cikin Najeriya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaishe da Umar Faruk Musa. To masu saurare, yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ya kuka ga wannan batun fadan halin da tattalin arzikin kasar ke ciki wato na Najeriya zai ja hankalin masu saka hannun jari a kasar su zo su saka ko kuwa zai karya musu gwiwa. Lambar da za ku kira ita ce 2022052655. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar daga Marigayi dan Maraya.
Annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tun da jirgin nan Germany, shi jirgin nan Ingila, to ja kada da Italiya in yi dan kuka ya kariya. Bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya, yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga Batishu ga Laina shi ga labintin zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa, dubu babban kantikin su dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da ne. Jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nata sabuwar lambar 202-205-6555.
To, mun samu kira na farko daga Damaturu. Salamu alaikum na Damaturu, kana jin mu? Madalla, to me zaka ce game da batun yau?
Yawa, sun zo batun tattalin arzikin ƙasar Najeriya.
Eh.
To, sai yadda mai girma shugaban ƙasa Muhammad Buhari ya tura wannan magana. Anan ita ce daidai. Ma, ina roƙonsa da adalci. Ya kawo kan wannan matsalar tattalin arzikin kasarmu ta Najeriya, kuma ya jawo hankalin kasashen waje ya kwadaitar da su su kawo mana jari cikin kasa don mu matalakawa mu samu albarkacinsu mu samu abincin da za mu ci da makamantansu. Wannan shi ne ra'ayi na ku, tashi lafiya.
To, Allah ya sanya mun gode. To, yanzu kuma bari mu je jihar Akure, ko in ce garin Akure. Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna tare da Umar Hafsuri Mullaja, kuma da kana Akure, fadar gwamnatin jihar Ondo.
To, me zaka ce game da batun tattalin arzikin Najeriya da masu saka hannun jari kuma?
To, a gaskiya ni a maganar tattalin arziki, ni ina son ga Muhammadu Buhari gaskiya mu a zuwa yanzu nan, gaskiya ni a ra'ayina ina ganin tattalin arzikin Najeriya gaskiya ya kamata ya kasance ma mu ai mana aiki, saboda kuɗin da aka tatsa a wasu wajen mutane. Ni na ganin karfin arzikin Najeriya ni a yanzu ya kawo gejin akan da za a yi wa 'yan Najeriya wani abu wanda za su amfana. Amma maganar wai akan wai wasu kasashe ane musu barazana akan ba su zo su zuba jari a Najeriya ba, ni kawai wayannan harsashe ne kawai na wasu mutane. Komai rahin tattalin arzikin kasa, in dai mutum har zai zo isa kudinsa, to ni ina ganin zai iya zuwa Najeriya isa kudi sai wai wani abu wanda zai ci gaba a kasashen. Ni wannan shine ra'ayina daga Umar Hafsuri Mullaja da kanan Akure, fadar gwamnatin jihar Ondo.
To, Malam Umar, mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Filato.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kina magana da Musa Akuyan mai gasuwar da bakin kasuwa Fobor Jos East Local Government.
To, Malam Musa, me zaka ce game da batun yau?
Batun yau abin da zan yi faɗa shine don Allah a mutane su yi haƙuri su ba ma Baba General lokaci domin ya samu ya yi mana abin da ya dace. Ba wannan ya ce wannan, wannan ya ce wannan, wannan ya ce wannan ba, don Najeriya ta wuce yadda mutane suke tsammani. A takaice yanzu mun kai kusan miliyan 100 da wani abu, kaga ba ƙaramin abu ba ne. Saboda haka mu yi mishi addu'a, kowa san irin hali da ake ciki a Najeriya da wahalhalu da sauransu. Saboda haka kiran da nake a jama'a, ba wai wannan ya ce wannan, wannan ya ce wannan, wannan ya ce wannan ba. A yi musu addu'a a wannan dattijo domin ya samu.
To, Malam Musa Akuyam daga Filato, mun gode. Yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Abuja?
Ina magana da Faruku Umar Kanya.
To, Malam Faruku, me cece gudunmuwarka game da batun da muke tattaunawa a kai yau?
To, hakika duka wayannan maganganu duka na 'yan adawa kare radar da shi shugaba ko ni abunga ni maganganu na farfa ganda. Saboda haka mun muna mashi fatan alheri bisa ga dukkan abubuwa da yake da niyya na alheri.
To, kana to Malam Faruk, kana gani masu saka hannun jari za su samu kwarin gwiwa su saka hannun jari a kasar, koko za su karaya bisa ga halin tattalin arzikin kasar?
A dukkanin gaskiya ba za su karaya ba, saboda sun san shugaba ne wanda ke da gaskiya, kuma alhali da ya fito ya faɗi gaskiya a haka din ya yi daidai. Saboda
to, mun gode Malam Faruk. Har yanzu dai a nan birnin tarayya Abuja mun ƙara samun wani kira.
Hello?
Hello, muna jan ka. Da wa muke magana? Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Jamilu Abdullahi.
To, Malam Jamilu, me zaka ce game da wannan batun?
Daga Abuja fa ce.
To, Muna jin ka mecece gudun mu.
Ina so da Allah a ba Muhammadu Buhari, General Muhammadu Buhari lokaci. Ba mu taba samun shugaba shaqiqi wanda yake ya jajirce akan ya ga ya dawo da hankalin Najeriya guri guda ba. Saboda haka ba zai komai a yanzu-yanzun nan ba. Ya ce dama a bashi lokacin ya zo. Allah muna fatan duk masu wani faɗan magana, Allah su ɗan yi haƙuri, su daɗe mara haƙuri. Insha Allah za mu samu cimma nasara, insha Allah guda biyu.
To, Malam Jamilu, kana gani masu saka hannun jari ya kamata su ci gaba da sakawa bisa ga halin da tattalin arzikin ƙasar yake, ko in ce za su samu ƙwarin gwiwa ko za su karaya?
To, fi sabilillahi su gaba da sa hannun jari. Saboda muna da kyakkyawan zato insha Allah wanda za a samu gyara sosai, wanda kuma jarin mu zai ƙarfi kamar yadda ma da insha Allah.
Na'am, to Malam Jamilu, mun gode da wannan gudunmuwa da ka bamu yau, kuma ina ga da kiranka muka kawo ƙarshen karɓar wayoyin mu, sai kuma goben Allah ya kai mu. Kuna ta sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 3:51. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Arashi 'yan Najeriya a cikin jerin sunaye 'yan wasan Afirka da ka taware don zabo wanda ya yi fice wurin ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka shekarar 2015. 'Yan wasan Najeriya guda biyu da suka hada da Vincent Enyama da Musa suna cikin 'yan wasa 35 na Afirka, amma lokacin da aka tantance suka saura 10 sai aka yi waje da sunayen nasu tun bayan da Nwankwo Kanu ya samu wannan kyautar fitaccen zakarar nahiyar Afirka shekarar 1999. Babu wani ɗan Najeriya da ya taɓa samun wannan kyautar. Sunaye 10 da suka rage bayan tantancewar, wanda a cikinsu ne za a zaɓi fitaccen ɗan wasan nahiyar Afirka shekarar 2015, sun haɗa ne da Andrew Dede Ayew ɗan Ghana mai wasa a Swansea, da kuma Aymen Abdennour ɗan Tunisia mai wasa a Valencia, da kuma Mudassir Altaib Ibrahim Karika ɗan Sudan mai wasa a El Hilal, sai kuma Muhammad Salah ɗan Egypt mai wasa a Roma, Pierre-Emerick Aubameyang na Gabon mai wasansa a Borussia Dortmund, Sadio Mane ɗan Senegal mai wasa a Southampton, sai kuma Serge Aurier ɗan Côte d'Ivoire mai wasansa a Paris Saint-Germain, Sofiane Feghouli na ƙasar Algeria mai wasa a Valencia, da kuma Yassine Brahimi na Algeria mai wasansa a Porto, sai kuma Yaya Toure ɗan ƙasar Côte d'Ivoire mai wasansa a Manchester City. Daraktar sadarwa a hukumar ƙwallon ƙafa ta Ghana, Ibrahim Sani Dara, ya kyauta zaton cewa fitar Ghana cikin gasar cin kofin zakarun nahiyar Afirka masu wasa a cikin ƙasashensu da za a yi a ƙasar Rwanda a samun shekara wata dama ce da Allah ya kawo wa ƙasar Ghana, wanda zai sa lig ɗin cikin gida ya inganta. Ƙungiyar Ghana Black Stars ta 'yan wasan cikin gida ta sha ci ɗaya mai ban haushi ne a hannun Côte d'Ivoire a birnin Abuja, inda Sani Dara yake cewa alheri ne ga kakar wasa ta shekarar 2015 da 2016 a Ghana. Rukunin liktocin hukumar FIFA a ƙarƙashin jagorancin shugaban rukunin Farfesa Jiri Jovrak da kuma shahararren ɗan wasan Kamaru Samuel Eto'o Fields sun isa ƙasar Ghana don ci gaba da aikinsu na gangami a kan tabbatar da zama cikin ƙoshin lafiya. Wannan ne zagaye na biyar da rukunin ya fara shi daga ƙasar Ghana a cikin makarantun yara da suka haɗa da Kotobabi 3GHS da kuma Alajo 3GHS dukkaninsu a birnin Accra. Rukunin ya samu zama da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Ghana, inda suka tattauna a kan lamura da suka shafi aikin rukunin liktocin na FIFA. Bisani rukunin ya kai ziyarar aiki a hukumomin kiwon lafiya da ta ilimi da hukumar matasa da wasanni. Tsohon shahararren ɗan wasan Ghana Abedi Ayew Pele ya janye tunaninsa na neman shugabancin hukumar ƙwallon ƙafa ta Ghana, wato GFA. Abedi Pele, wanda ya samu kyautar fitaccen zakarar nahiyar Afirka shekaru 3 a jere, kuma tsohon kaftin Black Stars, ya taɓa riƙe muƙamin muƙaddashin shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta GFN a farko-farkon shekarun 2000, amma dai ya kuma furta cewa yana sha'awar zama shugaban hukumar baki ɗaya. A kwana a tashi, Abedi Pele ya ce ba shi da sha'awar wannan muƙami, kuma ya ce wannan wata sha'awa ce ta ƙuruciya, amma dai yanzu babu abin da yake bukata kamar haka, saboda ya yi nasarori da dama a cikin rayuwarsa.
Yanzu kuma sai shafi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Mikinci ra'ayin jama'a musamman matasa maza da mata shiga miyagun kungiyoyin ƴan ta'adda irin su ISIL ko Boko Haram dole ne a bincika domin gano waɗannan dalilan muddin ana so a yaƙi da hanyoyin da kungiyoyin ke amfani da su wajen samun sababbin mutane masu shiga kungiyar da kuma magance kafa kungiyoyin makamantan su a nan gaba jama'a ko al'umma na iya hada kanta da kungiyoyin ƴan ta'adda a sakamakon dalilai da dama waɗanda ke tunanin an mai da su saniyar wari a harkokin siyasa ko addini ko kuma halin zamantakewa da tattalin arziki da sauran dalilai makamantan su na iya ganin tasirin farfaganda kungiyar ƴan ta'adda har ma su nemi su karbi irin aƙidojin kungiyoyin daga ƙarshe kuma suna iya juyawa al'ummar da ta mai da su saniyar waren baya wajen aikata ta'addanci a mataki na gaba kuma jama'a ko al'umma ka iya neman wani dalili akan mugayen aƙidu da kuma waɗanda suka yada su a sakamakon neman biyan bukatunsu ko kuma wata manufa ta daban wannan yana nufin cewa idan har ana so a dakushe kokarin ci gaban kungiyoyin ƴan ta'adda dole ne a samarwa da jama'a hanyoyin da za su iya biyan bukatunsu wannan ka iya farawa ne daga samar da ingantaccen tsaro da fadada hanyoyin tattalin arziki da ba al'umomi da suke tunanin an mayar da su saniyar ware damar tsara harkokin zamantakewa da makomar siyasa kamar yadda bayani ya fito daga karkashin sakatariyar tsaron farar hula na demokradiyya da ƴancin dan adam Sarah Sewell don haka Amurka na ƙara fadada ayyukanta da za su hana jama'a da al'umomi sha'awar shiga kungiyoyin masu tada ƙayar baya wannan ya hada da nunawa jama'a yarda ya kuma hada da ƙarfafa gwiwar jama'a da dama waɗanda suka hada da kungiyoyin fararen hula da kungiyoyin kasuwanci da na addinai da shugabannin addinai da mata da matasa da cibiyoyin ƙasa da ƙasa da tsofaffin ƴan ta'adda domin kawar da alƙawuran ƙarya da kungiyoyin ISIL ke yi na cewa suna kokari ne domin kafa gwamnatin Islama da gina ingantattun al'umomi ya kuma hada da ƙarfafa danƙon zumunci a tsakanin ƙasashen duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da na yankuna misali irin kungiyoyi kamar su kungiyar ƙasashen Larabawa da Majalisar Ɗinkin Duniya da bankin duniya da kungiyar haɗin kan Afirka da kungiyar tattalin arzikin duniya domin ƙarfafa jama'ar da ƴan kungiyar ta'adda za su iya rinjayar su a takaice idan za a cire ko rage manyan dalilan da ke jan ra'ayin mutane shiga mugayen kungiyoyi lalle za a fara samun raguwar ra'ayoyin neman canjin da ke rikidewa zuwa zama ta'addanci ya zuwa jama'a ko al'ummomi masu ci gaba ko masu fata nagari kamar yadda shugaba Barack Obama ya faɗa ba da makami kawai za a iya murƙushe masu tsatsauran ra'ayi ba sai ta hanyar nuna musu aƙidu nagari da kuma kyakkyawar fata wannan shine sharhin murya Amurka ne bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau
yanzu kuma bari mu koma ga wasu manya ba mu labarai amma a takaice
Birtaniya na ci gaba da nuna damuwarta akan jirgin kasar Rasha da ake zargin an harbo shi ya kuma fada a yankin Sinai. Shugaban kasar Masar Abdel Fattah el-Sisi da Prime Minister Birtaniya David Cameron sun yarda da tsaurara matakan tsaro a wajen yawon shakatawar inda yake da filin jirgi na Sharm el-Sheikh din. Wanda kuma jirgin ya fadi a wajen a ranar Asabar ya halaka mutane 224. Wasu zuriya guda shida daga Siriya da Iraki sun shiga sabon tsarin nan na kungiyar tarayyar Turai na taimakawa ƴan gudun hijira sun kuma samu tafiya inda za a ajiye su a mahallan da ya kamata inda aka samar musu. Prime Minister kasar Romania Victor Ponta ya ce gwamnatinsa za ta yi murabus biyo bayan zanga-zanga da ta buƙaci su yi haka a sakamakon gobarar da aka yi a wata matattarar dare inda ta kashe mutane guda 32 a makon jiya. Mr. Ponta ya bayyana sanarwar cewa za ta zama sauki ko kuma abin da zai gamsar da masu zanga-zangar kamar yadda suka yi tattaki a birnin Bucharest. Jami'an diplomasiyyar Amurka
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau jama'a sai mu ce muku kwana lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.